أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرغ وتن رمضان شكرة دبودين دريهدو لتلاتين دا أكو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine dace da 24 ga watan 7 shekara ta 2012 a lissafin Turawa. Zamu dora akan inda muka tsaya a wannan tafsiri namu na Al-Qur'ani mai girma a cikin Suratul A'raf. Idan ba ku manta ba, ajiya mun tsaya ne akan aya ta 136, fadin Allah madaukin sarki, fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Naje anan muka tsaya ku. Yawa, Allah madaukin sarki sai yace muka dauki fansa ga waɗannan mutane, muka nitsar da su a cikin kogi saboda sun kasance suna ƙaryata ayoyinmu. Wa kanu anha ghafilin, kuma sun kasance rabkanannu, masu kauda kai da rabkana dangane da ainihin wato ayoyinmu da muka karantar da su. Yau za mu tashi aya ta gaba ta 136 kenan. Wa awrasana alqaumul ladina kanu yastad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha. Na'amala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.
نعم.
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
شكرا بان الله مدوكين سركي ياي بياني غا واتو إلن أقوبة دي سوكروا Banu Isra'ila, mutanen Fir'auna da mutanen Annabi Musa, ta yanda suka sabawa shi Annabi Musa din, suka kauce wa dokar da ya sauke musu. To kuma sai Allah yake cewa wa awrasana alqauma alladhina kanu yastad'afuna fil ardi yastad'afuna masharik al ardi wa magharibaha. Sai ya dawo kan masu rauni, mutanen da suka aka raunanar da su, muka gadan musu da ƙasa, mana muka yi musu gata, muka musu arzikin mallakar ƙasa, masharikal ardi wa magharibaha, gabar da yamma gaba daya muka mallaka musu. Ana nufin Masar da kuma ƙasar Sham. Suka zamanto waɗannan dai waɗanda yustadafun, yuqharun wa yustazallun, wanda Fir'auna yayi ta cutar da su, yayi ta wulakantar da su, yayi ta kashe musu ƴaƴa maza, kuma yayi ta bautar da su. Sai yau gashi sune shuwagabanni, sune jagorori, sune waɗanda aka ba wa ƙasar Misra gaba ɗaya, kuma sune wanda aka ba wa ƙasar Sham. Allati barakna fiha, Allah ya ce ƙasar da muka yi albarka a cikinta. Allah ya musu albarka a ƙasar Sham da ruwa, kamar yadda ƙasar Masar Allah ya musu albarka ruwa da bishiyoyi da ƴaƴan itace. Allah kuma ya musu yalwar arziki a wannan lokaci. Idan ba ku manta ba, da waɗannan bayan Allah sun sha wahala a hannun Fir'auna, yunwa, talauci, azabtarwa, cutarwa, kashewa, yayi ta dukan su, yayi ta azabtar da su, su yi ta diban ƙasa, su yi ta tono. Haka kawai Fir'auna ya sa su yi ta tonon ƙasa, ba abin da za a yi kuma a yi ta tono kawai. To yau ga su sun zama su ne masu nasara a waɗannan ƙasashe, da ƙasar Sham da ƙasar Masar. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'il. Lallai kalmar Ubangijinka ta gaskiya kyakkyawa ta tabbata wato ainihin akan Banu Isra'il. Yani waffat kalimatullah, kalmar Ubangiji ta cika, shine alƙawalin da ya musu na samun nasara. Alwadu alladhi wa'adahum iyyahu bin nasri wat tamkini fil ardi. Allah ya musu alƙawari ta yanda za su samu nasara, kuma zai ƙarfafa su a bayan ƙasa. kamar yadda ya faɗa wata ayar wa nuridu annamunna alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin wa nuri fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun muka ba su karfi muka ba su mulki muka ba su iko wanda da su ne masu rauni a bayan ƙasa allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru saboda abin da suka kasance suna yi na hakuri ala dinihim wa ala azabi fir'auna sun yi hakuri akan addinin su kuma sun yi hakuri akan azabar da fir'auna ya musu Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu muka halakar da abin da fir'auna ya kasance yana aikatawa da shi da mutanansa wa ma kanu ya'rishun da abin da suka kasance suna ginawa na gidaje da benaye kalmar ya'rishun yana nufin wa ma kanu yabnuna min albuyuti walqusur abinda suka kasance suna ginawa na benaye da ainihin wato manya-manyan gidaje ko kuma abinda suka kasance suna tanada na gadara da ƴaƴan itace da dabbobi da tumaki da kuma dukkan abinda ka sani na arzikin ƙasa muka gadar da shi muka ba wa waɗannan bayin Allah waɗanda suke su ne masu rauni a wannan lokaci din to wannan aya din tana nuna mana alhamdulillah duk inda aka je aka dawo dai mabiya annabi Musa alaihi salatu wassalam su suka samu nasara a cikin wannan gwagwarmaya da fafatawa da aka yi tsakanin annabi Musa da kuma shi Fir'aun to sai kuma Allah ya ce mai bayan wannan na'am
wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum
na'am
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ya'malun
wannan aya da ta gabata tana nuna cewa duk inda mutane suka kai suka kawo da rauni inda suna kan gaskiya to su ne da nasara insha Allah ta'ala duk wanda ya kama gaskiya wanda ya rike gaskiya kuma ya taimaki gaskiya to a ƙarshen al'amari shine zai samu daukaka bi mashi'atillahi a rayuwarsa wannan alƙawari ne na Ubangiji shi yasa duk inda mutum yake ko a ina yake inda ya san ya rike gaskiya to ya kwantar da hankalinsa kuma ya jira alƙawarin Allah gaskiya din nan za ta yi halinta kuma nasara za ta tabbata a kansa to shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka ƙetarar da banu isra'ila al-bahr wato kogi kenan kogi ko kace tekun maliya shine al-bahr abara bihim musa al-bahr yawma ashura kamar yadda nan musa ya dauki mutanansa su ne banu isra'ila a nan gurin ya ƙetarar da su kogi na maliya ranar ashura ranar goma ga watan wato al-muharram kenan bayan Allah ya halakar da fir'auna da mutanansa aka ce a wannan lokacin annabi Musa ya azumci wannan rana saboda nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ranar goma ga watan wato al-muharram a wannan rana ce Allah ya halakar da fir'auna kuma wannan rana ne ai Allah kai ya kubutar da annabi Musa daga kamun fir'auna to shi yasa saboda farin ciki sai annabi Musa ya azumci wannan to kuma bayan wannan sai aka samu yahudawa su ma suna yin azumin wannan rana wai saboda rana ce da Allah ya kubutar da Musa daga hannun fir'auna to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya zo garin Madina sai ya tarar da yahudawa suna yin wannan azumi din na goma ga watan al-muharram azumin goma ga watan al-muharram to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ahaqqu bi Musa minhum mu muka fi su cancantan annabi Musa ai ya ba wani ba yahudi zai zo shine yake yin azumi dan nuna farin ciki Allah ya kubutar da annabi Musa daga kamun fir'auna ai mu musulmi mu ne muka fi cancanta mu yi azumin ashura to da farkon azumi kafin watan ramadan azumin ashura ne ake shine azumin dole shine azumin tilas to sai har lokacin da Allah ya saukar da wato wajibcin yin azumin watan ramadan to sai aka goge wajibcin yin azumin ranar ashura sai zaman to ramadan ita ce ta kwafe makwafin ashura sai aka dawo ana yin wannan azumi na watan Ramadan. Amma da azumin Ashura shine kawai azumin dole kafin a farlanta mutane, wato azumin watan Ramadan. To wannan ketarar da nan Musa da aka yi da Allah ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra, wato ranar goma ne ga watan al-Muharram. Mali Allah yake cewa fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, bayan Allah ya ketarar da su sai suka zo wucewa ta wasu mutane, suka tarar da wasu mutane ya'kufuna ala asnamin lahum, suna nan sun kafu suna yin bautar gumaka. Kamar yanzu ake a ce da kai ga mutanen annabi Musa nan, Allah ya ketarar da su sun wuce wannan kogi, to da suka zo wucewa sai kuma a hanya sai suka tarar da wasu mutane suna bautar gumaka. Kalmar ya'kufuna ala asnamin lahum ay ya'buduna al-asnam min dunillah, suna bautawa gumaka ba Allah ba. Gumakan nan aka ce mutum mutumi ne aka yi irin na bujimi, sai aka yi mutum mutumi da shi. Kamar yadda da can aka ce samiri ya kawo musu dan maraki suke ta bauta. Kawai sai mutanen annabi Musa, tunda ba a dade da karban musuluncin ba, sai suka ce wa Musa qalu ya Musa ja'alna ilahan kama lahum aliha, suka ce ya Musa mu ma ka samu mana wani Allah da zamu rinka bauta masa mana kamar yadda waɗannan mutanen suke da Allah suke masa bauta. Kun gane? Sun zo wucewa sun tarar da waɗannan mutane suna bautar gumaka, sai suka ce ya Musa mu ma muna so ka ainihin sama mana wani Allah da zamu rinka yi masa bauta kamar yadda waɗannan suke bautawa gunkin su, mu ma ka bamu namu gunkin. Subhanallah. Kun ga wannan magana ai ba ta yi kyau ba. Ku da ake so a dora ku akan tauhidi, ku gino akan wahdaniyatillah, akan bautawa Allah shi shi kadai, kuma kuna cewa kuma a sassako muku naku gunkin ku rinka masa bauta. Yani ij'al lana shay'an nu'azzimuhu wa nataqarrabu bita'zimihi ila Allah azza wa jalla, ba mu ma wani abin da zamu girmama shi ko mu rinka samun kusanci da Ubangiji ta hanyar yi masa bauta. Sai suka zaci cewa ai ba wani abu bane bautar gumaka din, ba wani abu bane dan sun yi wannan. Kawai annabi Musa sai ya zuce ya ce tab qala innakum qawmun tajalun, lalle kam kuka mutane ne jahilai. In banda jahilce baya za ku ce kuma a baku gunki, dan kun ga wasu suna bautar gunki kuma kuma ku ce a baku gunki. Sai ce inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, ai waɗannan mutane da kuka gani ai suna bautar gumaka, to ai halakakku ne, shine mutabbarun ma hum fihi, waɗannan mutane ai halakakku ne. Kalmar at-tatbir a larabci ana nufin al-ihlak, an halakar da su halakakku ne. Wa batilun ma kanu ya'malun, kuma abin da suke kasance suna aikatawa ai bataccen abu ne, ai wannan bautar gunki ai ba abun so bane, ai ba abun kauna bane. To yaya za ku nemi ku kwaikwayi mutanen da suke halakakku, an halakar da su, waɗanda aikin da suke yi ba aiki ne na ƙwarai ba, kuma kuma ku ce ai muku wannan? A'a, Allah kadai za ku yi wa bauta. Kamar wannan ayat tana nuna mana wanda yake bai dade da musulunta ba ba mamaki ya zo da sabon abu, wanda yake bai dade da musulunta ba ba mamaki ya faɗi wata magana wacce take ta kuskure ne. To kaga wannan kuskure suka yi ba daidai suka faɗa ba, amma kuma annabi Musa ya ladabtar da su. To sai yake ce da su me kuma?
Qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربكم عظيم.
سيدنا موسى yake cewa yoku a ghairallahi abghikum ilahan, yo wani allah kuke so nema muku bayan allah da nake cewa ku bauta masa. Abghi lakum wa atlubu lakum ilahan ghairallah, yo wani allah zan nema muku ku bauta masa bayan allah. Wa huwa faddalakum ala alalamin, alhalin wannan allah da nace ku bauta masa shine fifita ku akan talikai gaba ɗaya na wannan lokaci. Ai ba yanda za a nema muku wani Allah da za ku bauta masa bayan Allah da nake kira zuwa gare shi, ai babu ma wani Allah in ba Allah na gaskiya ba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد shi shi kada yake tilo ba shi da abokin tarayya kuma ba wanda ake masa bauta irin wacce ake wa Allah tabaaraka wa ta'ala hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Abdurrazzaq As-Sanani ya fada shi a cikin Al-Musannaf kuma ya zo a cikin Sunan Tirmidhi da sauran littattafai na hadisai hadisi ne sahihi ingantacce daga Abi Waqid al-Laythi yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kibala Hunain ta wajen Hunain sai muka zo muka shude ta wata bishiya ta magariya fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ij'alna dhati anwatin kama lahum kama lil kufari aw kama kana lil kufari dhatu anwat mu ma ka ba mu wata bishiya da zamu zo muna rataye ta kuban mu kamar yadda kafirai suke da bishiyar da suke zuwa suna rataye ta kuban su wato abin da ya faru shine a wancan lokacin su kafirai suna da wata bishiya da suka canfa ta suka tsafa ta idan za su je yaki sai su je kowa sai ya dauki takubin sa sai su rarrace ta kuban nasu a cikin wannan bishiya alama ne cewa bayan sun rataye sun dauke to da su samu nasara a wannan fada da za su yi to su ma waɗannan sahabbai ne hadisu ahadin bil islam ba su dade da shiga musulunci ba da suka ga kafirai suna rataya waɗannan takubba na sai suka ce mu ma do Allah ya manzo Allah a samu mana wata bishiya mu ma da zamu rinka neman albarka da tabarruki da ita muna rataye takuban mu saboda in mun fita yaki mu ma mu samu nasara kamalil kufari zatu anwat subhanallah manzo Allah sai ce Allahu akbar wannan ɗaya ne daga cikin hujjoji da dalilan da suka nuna in mutum ya ga wani abu da ya bashi mamaki ya kabbara ya ce Allahu akbar ko wani abu da ya masa abin al'ajabi sai ya kabbara hadha kama qalat banu isra'ila li musa annabi ya ce tab kun ga ya mai irin abin da banu isra'ila suka ga ya annabi musa yanzu a cikin wannan ayar ai mun karanta su banu isra'ila sun ga ya annabi musa su ma a basu ij'alna ilahan kama lahum aliha ka sama mana Allah da zamu bauta masa kamar yadda waɗannan suke da Allah kuma yanzu kun ce a baku wata bishiya da za ku yi shirka da ita kamar yadda waɗancan suke shirka amma akan jahilci ij'alna ilahan kama lahum aliha innakum tarkabuna sunan man kana qablakum ko man qablakum manzo Allah ya ce ai kun bi hanyar wanda suka gabace ku ai wannan ba daidai bane ai kuskure ne to sai wannan ayat sai take nuna mana cewa ashe dan an ga wani kafiri ba musulmi ba yana aikata wani abin da yake saba Allah ne to kada musulmi ma ya ce zai irin wannan ina fatan kuna fahimta yanzu kaman yadda wata kungiya cikin kungiyoyin musulmi kungiyar Nasfat ake ce da ita da suka kirkiro wani abu da ake yi ranar Lahadi sai a ɗebi yayan musulmi a rinka zuwa masallaci ko a je wani guri a rinka yin taro an gane ko ko ana biki haka ana dan shakatawa wai saboda kirista suna zuwa coci duk ranar Lahadi to wai su ma sai suka kirkiri wani abu da su ma ranar Lahadi din za su rinka tafiya kamar a makofin cocin ne tunda yayansu ba su je coci ba su kuma bari su kai su wani guri kaga wannan ba daidai bane dan kirista ya je coci ranar Lahadi kai ma ba kana zuwa masallaci ranar Juma'a ba to me na zuwa ka kirkiri wani abu wai sai kai irin nasu wadancan wannan yana daga cikin kungiya ce ta musulunci da take kokarin aikin musulunci amma yana daga cikin kurakurai da take aikatawa wanda ya kamata a fadakar da su a nuna musu ba daidai bane kuma tana cikin kungiyar da tafi kowa wadata da karfi da kudi da kadarori dai a Najeriya baya ita kungiyar Nasfat to amma ba daidai bane anan abin da ake so a ce da ku ba wai duk abin da kafirai suka yi wai kuma sai kun yi ba kun fahimci wannan kamar misali mu a aqidar mu abinda muka fahimta bai inganta ba bai zo ba a sunna taron maulidi bikin maulidi da za a yi taro a yi biki wannan Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba ba a same shi a riwaya ba lau da a ce an same shi a riwaya da za a yi to sai ake samun wasu mutane tunda su ba za su yi maulidin ba amma a wannan watan kuma sai su sa yara su dinga yin wani abu a makofin shi to kaga ba daidai bane kuskure ne to anan gurin su ma sahabbai tunda ba su dade shiga musulunci ba sai suka ce su ma da Allah wannan bishiya da ake samun tabarruki da ita suna so su ma a ba su dan samu wannan tabarruki su nemi taimako da shi to ya ku yan uwa na abin da nake so ku gane anan idan har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tare da manzon Allah sun yi irin wannan kuskure na kokarin kwafa da kwaikwayon wata shirka da wasu suke yi to ina ga wannan al'umman da take da kamfar malamai da ke musu wa'azi da da'awa akan tauhidi ashe babu mamaki idan mutanen mu suka fada cikin wani abu na shirka ko wani abu na bid'a sai a kira su ta hanyar da ta dace kar a kore su kar a la'ance su kada a zage su kada a ce su arna ne kada a ce su ridda a'a ayi kokari ayi amfani da harshe mai taushi da zuciya mai kauna da sha'awar mutum ya gane ba so ake a kore shi ba sai a nuna masa wannan abin da ya din ba daidai bane ga daidai din yanzu lokacin da ka zo baka fahince ni ba kana zuwa nan sai ka ji ina baran maka kaulasa duk mai kaza karne ne duk wanda ya kaza mushriki ne duk wanda ya kaza ya zama kafiri duk wanda ya kaza ya zama kaza sai ya zamanto kuma aikin ka ne wannan kana zuwa kurin abin da ka fara ji a wuri na zage zage ina jin zaka hada sallah ka ne ka kara gaba ka ce kai ni malamin nan ban gane masa daga zuwa sai zagi ba za ka fahince ni ba amma idan ka zo ka samu a hankali a hankali a ja aya ayi bayani a ja hadisi ayi bayani hankalinka yana zurfafa yana tafiya kai da kanka za ka gane cewa kai ashe dai lalle abu kaza din nan yana buƙatar dalili ko yana buƙatar hujja ashe abin kaza da nake yi din nan ba daidai bane kuma al'ummar musulmi tana da haƙƙi akan mu kira ta da uslubi mai kyau kai ba musulmi ba ma har wanda ba musulmi ba kamata yayi ka lallabe shi ka rarashe shi ka nuna masa kyawun addininka kada ka kai masa fada kada ka kai masa la'anta kada ka kai masa zagi duk lokacin da kai amfani da uslubi mai kyau to lokacin zaka samu karbuwa a gurin al'umma yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa'azi ya tafi garin Taif kalmar Allah yaje tallatawa kamar yadda ake tafiya wa'azi garuruka da kauyuka da yaje mutanen Taif din nan sakon da suka bar musu shine suka yi ta jifansa da dutse suka yi ta zagi suna la'anta suna jifa sai da suka yi masa rauni suka fasa masa kai suka yi masa rutse annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya dawo a hanyar sa ta dawowa ne ya tsaya har ma yake yin sallah da daddare yake kiyamul layl jini yana ta zuba kuma a lokacin da mutanen Taif ba su karbi wa'azin sa ba lokacin da suka la'ance shi lokacin da suka zage shi suka yi fada da shi to a lokacin kuma Allah ya turo masa aljanu kuma suka yi imani da shi wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله الجنون يسكي فدا ya ku mutanen mu ku amsa kiran wannan bawan Allah da yake kira ga mutane sun jajjefe shi sun fasa masa kai sun masa rauni aka zo aka ce ya manzo Allah ya musu addu'a Allah halakar da su Allah ya kifar da su yace a'a Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na dan ba su sani bane da sun san ni annabi ne da gaskiya ai da ba za su fasa mun kai ba da sun san ni manzo ne da gaskiya ai da ba za su zo su yake ni ba amma ba su sani bane ashe al insanu aduu ma jahilahu dan adam yana gaba da abin da bai san shi ba duk abin da baka san shi ba kana gaba da shi ko mu ma din nan ku tsaya a hankali ku nutsu tafiya da ake a hankali a hankali a hankali wannan yana sabani da wannan wannan yana fada da wannan yana wannan yana sabani da wannan yayin da aka sa maka wani ra'ayi na kin dan uwanka da kiyayya da gaba da dan uwanka ana ta maka bayani tunda baka yadda da wannan abun ba to sai kake gaba da dan uwanka sai kuma daga baya sai wani abu yazo ya bayyana sai ka gane ashe dai kurin gaba ce dai shi dan ne yazo shi ga tsakaninku kuma dole sai ka hakura da wacce gaba ka dawo ka ce wani dan uwanka ne abokin tafiyanka ne yanzu kai da dan uwanka ne za ku ci gaba da tafiya to kowane dan adam musulmi yana da haƙƙi akan ka akan wannan wallahi Allah baka fahince shi bane ko bai fahince ka ba ina fatan kuna fahimta kaga anan gurin mai annabi Musa ya musu bai ce da su ku tashi ku tafi kun da ba ruwa na da kun zama kafirai kun zama mushrikai ba ko ba ka bane amma shirka suka faɗa kalmar da suka faɗa shirka ne amma sai ce innakum qaumun tajhalun lalle kuna da jahilci ba ku san girman Allah ba lalle ya za ku faɗi wannan manzon Allah kansa din shi ma da sahabbai suka gaya masa wannan magana din ta shirka ce sai shi Allahu Akbar lalle kun gaya min irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya wa Musa lalle kun bi hanyar wadanda suka gabace ku sai musu fada ya gyara musu sai suka dawo suka ci gaba da tafiya sune yanzu suka zo suka yada addinin hanni na zama musulmi kai ma ka zama musulmi da ya kore su ya yake su ya fada da su to da yaya
tabau
ban sani ba ko ƴan uwa suna fahimta Allah ya ganar da mu to sai kuma yake cewa me yuqatiluna abna'akum wa yasayyuna nisa'akum ai yake cewa wa idza anjaynakum min ali fir'aun ku tuna yayin da muka kubutar da ku daga wato fir'aun anan gurin an ce min ali fir'aun ana nufin fir'aun da mutanansa yasumunakum su'al adhab ku tuna lokacin da fir'auna da shi da jama'arsa suke gana muku azaba shine yasumunakum su'al adhab suke dandana muku azaba marar dadi yuqatiluna abna'akum fir'auna ya ta kashe muku ƴaƴanku a wata qira'ar ta nafi'u yaqtuluna abna'akum maimakon yuqatiluna abna'akum daga alqatlu ne sauran malamai masu karatu alqurra'u sai suke karanta bitashdid yuqatiluna a maimakon yaqtuluna wa yastahiyuna nisa'akum su kashe ƴaƴa maza suraya ƴaƴa mata ana nufin yatrukunahum ahya shine wa yastahiyun suna barin su araye وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم كاي a cikin wannan akwai jarraba daga ubangijinku kuma jarraba mai girma daga ubangijinku mai girma yanzu wannan ba jarrabawa bane akai ta kashe mutane malam fir'auna yace duk dan namiji da aka haifa a kashe shi duk wanda aka samu a kashe shi haka akai ta kashe mutane akai ta kashe mutane akai ta bari yaya mata sai daga baya aka zo aka dan bayar shawara aka ce ya kamata ya dan daga kafa akan kisan nan kaga wannan ai jarrabawa ne to shine Allah ya ce ku tuna wannan jarrabawar da aka muku yanzu Allah ya kubutar da ku kun dawo karkashin annabi Musa zaman lafiya addinin musulunci kawai za ku yi to bari mu ji me ya faru kuma bayan wannan
wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
to yanzu kuma Allah zai dauke mu tabaraka wataala ya kai mu kissar da Allah ya kira annabi Musa ya ce yazo dan su gana da shi ya bashi attaura shine wa wa'adna Musa 30 laylatan mun yi mi'adi da annabi Musa mun kiraye shi dan ganawa da shi muka bashi kwana 30 dan yazo mu bashi attaura 30 layla Allah yace wa atmamnaha bi 10 sai muka cika wadannan kwana 30 muka cika su da kwana 10 suka zamanto kwana 40 kwana 30 din nan shine watan Zulqa'ida farkon watan Zulqa'ida Allah ya kira shi sannan bayan ya cinye 30 din kuma Allah yace mun kara maka 10 shine har zuwa 10 ga watan Zulhajj ga 30 Zulqa'ida ga 10 ga Zulhajji kaga daman lokacin aikin hajji ne fatamma miqatu rabbih 40 layla sai zamanto miqati na ganawa da ubangijinsa da zai yi kwana 40 ne cikakku imam ibnu kathir a cikin tafsirin sa ya ruwaito cewa an ruwaito annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yaje ganawa da ubangijinsa nan sai yayi ta'azumi wadannan kwanaki gaba ɗaya azumtar su yayi kwanakin nan da yayi na gana da ubangiji azumtar su yayi muka cirka suka zama kwana 40 wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi yayin da annabi Musa zai tashi ya tafi zuwa wannan dutse shine Turi Sina'a tambutu bidduhni wa sibghin lil akilin kamar yadda Allah ya bada labari a wani wuri yayin da annabi Musa zai tafi wannan Turi Sina wannan dutse da zai je gana da ubangiji an ce har yanzu a tarihi dutsen yana nan to shine sai yake ce da dan uwansa Haruna ukhlifni fi qaumi ka zamanto halifa na a mutane na ya kai Haruna Allah ya kira ni zan je in gana da shi zan karbo wa mutane na at-taura littafin da za su bauta wa Allah amma na barka a matsayin halifa a bayan kasa ka zamanto kai ne deputy dina kai ne personal assistant wanda zaka taimaka mu akan mutane na shi Haruna da Annabi Musa wasu malamai sun ce ƴan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya amma Annabi Haruna ya girma Annabi Musa da shekara uku wasu suka ce shekara biyu wasu kuma suka ce a'a ubansu ne ɗaya amma ba uwa ɗaya ba amma da yawa sun ce ɗan uwan Annabi Musa ne uwa ɗaya uba ɗaya to kuma shi Annabi Musa shi ya nemi Allah ya taimaka masa da wani ɗan uwa da zai taimake shi a da'awa saboda ya tabbata a ruwaito cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da ɗan ina haka a bakinsa ma'ana yana da tsamin baki wasu malamai na tarihi sun faɗa cewa wai sababin da yasa ya samu wannan ɗan ina da tsamin baki shine lokacin da yake gidan Fir'auna ya ɗebi gaushin wuta ya zuba a bakinsa sai ya kone lokacin da aka so a jarraba shi yana yaro shi annabi ne ko ba annabi bane aka ce ga gaushi in annabi ne to be zai dauka ba in yake dauka to a kashe shi to kenan annabi ne to kurin sai ya dauki gaushin sai ya sa a baki to sai suka samu nutsuwa ce a ba annabi bane ai da annabi ne da Allah ya hana shi daukan gaushin kamar dai yadda malaman tarihi suke fada wallahu alam to sai ya ce a taimaka masa da dan uwa da zai agaza masa can inda yake fada ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihuka niku haka yawa nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira Allah ce qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra yace ya ubangiji ina so ka taimaka min da dan uwa da zai taimake ni a cikin da'awa yace wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukaththibun shine ce kana sana shuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum alghalibun yace dan uwa na harunu kaga sai ce wa akhi harun ashe annabi haruna dan uwan annabi musa ne kawai kace annabi haruna yayan annabi musa ne to lokacin da zai tafi din nan Allah ya kira shi dan yaje ya gana da ubangiji ya karbo a taura to sai yace wa dan uwansa haruna don Allah ka tsaya mun akan mutane na din nan ka sa mun ido ka ci gaba da tsare su akan tauhidi kar su canja hanya shine wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qaumi kun khalifati zamanto khalifata akan mutane na wa aslih kuma ka gyara su bi hamlika iyyahum ala ta'ati llah ka dora su akan yi wa Allah da'a Abdullahi dan Abbas yace abinda yake nufi wa aslih ka tausasa musu kada ka tsananta musu shine ar-rifqa bihim والإحسان إليهم يا كي هارون جا جماعة كي مسوا عظيم سوقي كك مسلني كتوس ساموس كدك أنا تاموس ولا تتبع سبيل المفسدين كدك بهنير مقرنتا أي لا تطيع من أصل الله ولا توافقه على أمره كدك يداعى قدوان دي سابع الله كدك بيشي sannan kuma kada kai tarayya da shi kai muwafaka da shi akan al'amarin da yake raye ka zuwa gare shi abin da yasa nan Musa ya gaya wa Haruna dan uwansa haka yace saboda ya san halin banu Isra'il suna da taurin kai Yahudawa babu mamaki bayan ya rabu da su su canja ra'ayi kuma hakan ya faru kuma ya gaya musu Allah ya yi alkawali yayin da ya halakar da Fir'auna to shikenan zai zo musu kuma da wani littafi da wannan littafi shine zai jagorance su to kuma yanzu din Annabi Musa ya tafi ya karbo wannan alƙawari da yayi tunda yanzu an gama da Fir'auna mu jiya mun karanta an halakar da Fir'auna to yanzu saura littafi da za a basu dan mutane dole su tafi akan tsari dole su tafi akan littafin Allah to yace zai je kawo musu littafi da za su rayu a kansa shikenan annabi Musa da ya tafi ganawa da Ubangiji ya tambayi Ubangiji yace ya Ubangiji na zo a bani littafin da zan jagoranci banu Isra'ila da shi to shine a lokacin Imam al-Baghawi ya faɗa cikin littafin tafsirin sa cewa sai Allah ya umarci shi annabi Musa yace to kafin mu baka littafi kai azumin kwana 30 tukunna sai da aka sa shi wannan azumi din cikakku kwana 30 to yanzu misali gashi annabi Musa ya zo ya kwana 30 kuma Allah ya cika sun zama 40 to bari mu ji me kuma ya faru bayan wannan
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
الله مكة البركة جزاك الله خيرا ولما جاء موسى لميقاتنا Allah ya ce yayin da annabi Musa ya zo wajen ganawa da mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ku dauka ga annabi Musa nan ya zo ganawa da Ubangiji qala rabbi arini anzur ilaik kawai sai annabi Musa ya ce ya Ubangiji ni fa ina son ganka ya Allah ka bani dama zan ganka aka ce lokacin da yake yazo ganawa da Ubangiji ne yana tare da mala'ika Jibril kun san mala'ika Jibril tsohon mala'ika ne duk annabawan nan da su yi ta gugurmaya na kai musu wahayi daga gurin Ubangiji aka ce kurum sai annabi Musa ya ji karan alƙaluma mala'iku suna ta rubutu da karan takardu kurum mus kayayau kayayau ana ta rubutu mala'iku ana ta aiki to kawai sai annabi Musa sai ya ji kunyar yayi magana da Ubangijinsa sai ya ce ya Ubangiji ina neman alfarma da taimako ka azurta ni da ganinka sai malamai suka ce ah to ai an ce ba a ganin Allah to ku tunda ba a ganin Allah a nan duniya to dan me yasa annabi Musa yace shi kuma yana so ya ga Allah a nan duniya kunga ai kama akwai wani complication anan an ce ba a ganin Allah a duniya ba a ganin Allah to yaya annabi Musa shi kuma yace zai ga Allah aka ce ai da yazo wurin Ubangiji ne zai gana da shi shaukin son ya ga Allah kurin ya dauke shi ya manta ma da cewa ba a ganin Allah kurin ibo da baki yace ya Allah ina son ganin ka haja bihi shauqu fas'ala ar-ru'ya kulum sai yace shi yana so ya ga Allah saboda yana zannan minhu annahu yumkinu an yura fi dunya saboda yana zaton ai zai iya yiwa ma dai a ga Allah din a duniya kala sai Allah ya bashi amsa cikin sauki yace lan tarani anan dai duniya ba za ka ganin ba za ka ganne ba walaysa li basharin an yutika an-nazara ilay ai dan adam bai isa ya ganne ba bai zai yi ba sam a nan da duniya wasu ka ce ai ce waye man nazara ilayya fi duniya mata duk wanda ya ganda a nan duniya to sai dai ya mutu sai Musa yake cewa ya ilahi ya Ubangiji na sami'tu kalamaka naji zancenka fashtaqtu ila an-nadri ilayka sai nayi shauki naji ina so ina ma da na ganka yace wala an anzura ilayka thumma amut wallahi ya ubangiji in ganka din in fadi mutu yanzu ahabbu ilayya min an aisha wala araka, shi yafi alheri, yafi soyuwa gare ni akan na cigaba da rayuwa ban ganka ba, gwandani yanzu in ganka din mutu yanzu shikenan an futa. Inji Musa alayhi salatu wassalam. To shine Allah madaukin sarki sai yace da shi, walakin inzur ilal jabal, in kana san gani na duba wancan dutsen shine ilal jabal, wanne ne dutsen? Shine dutsen Durisina, dutsen Durisina wanda yake a Madian, wasu ce ana ce da shi Zabir. Allah ya ce kalli wancan dutsen in kana san ka gani, in istaqarra makanahu fasawfa tarani, idan kaga dutsen nan inda yake bai canja ba, bai nike ba, bai rididdige ba, bai baje ba, haske bai lalata shi ba, to zaka gani. Idan har idan ka zai iya ka, yana da quality da zai iya kallon dutsen nan ya ganshi, har zaka iya ganin shi, to zaka gani. Kamar yanzu a ce rana ta ratsa tsaki, a ce daga idan ka kalli rana ai ba za ka iya ganin ta ba, dole sai dai ka kalli gefe, saboda me? Hasken ta yafi karfin hasken idanka. To Ubangiji yana da hasken da ya wuce karfin idan Musa ya iya ganin shi. To shine sai yake cewa, malamai suke cewa sai Allah ya bude, yayi tajalli, ya bude hasken sa da bai wuce kafar allura ba, kofar allura. Yanzu in ka bani zari in sa kofar allura a jikin allura, ba lalle bane in iya sawa saboda dare yayi. To kafar da Ubangiji ya bude, to bata wuce kafar allura ba, wannan hasken Allah din ya taho ya wuce, bai tsaya ko ina ba, sai ya sauka akan wannan dutse. Shine Allah ce walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal, yayin da Ubangiji yayi tajalli, hasken Ubangiji ya sauka akan wannan dutse, ja'alahu dakkan, take ai sai dutsen nan ya diddige ya nike gaba daya. Allahu akbar, hasken Allah da bai wuce kafar allura ba, sai ta nikar da wannan dutsen gaba daya, ya nikar da shi. Musa yana leka wannan dutse din, wa kharra Musa sa'iqa, kawai sai annan Musa ya fadi sumamme, bai yani kharra makshiyan alai, yana dubawa kawai sai ya suma, saboda hasken ya dauki hankalin shi, ya bugar da shi. Imam Qatada sai ce kharra mayitan, ai wata karamar mutuwa ma annabi Musa yayi. Wasu kuma suka ce faduwa ya suma. Falamma afaqa, yayin da ya farka daga wannan suma da yayi, qala subhanak, yace ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, tubtu ilaik, na tuba, nayi kuskure da nace sai na ganka, tubtu ilaik, ina tuba zuwa gare ka, wa ana awwalul mu'minin, kuma ina shaida maka ni ne farkon mai yin imani da kai a duniya gaba daya, na yadda lalle Allah kai Allah ne. To wannan yasa annabi Musa ya ladabtu, ya hakura da cewa sai ya ga Allah din. Ku koma kan ayar karo na biyu, a can gurin da inda Allah ya ce lan tarani, an samu wasu mutane cikin musulmi da suka kafa hujja da wannan ayar cewa ai ba a ganin Allah, cikin yan bid'a, ai ba a ganin Allah ma kwata-kwata, la a duniya wala a lahira ba za a ga Allah ba, Allah ba za a gan shi ba. Suka ce ai saboda malaman nahwu ai suna da ka'ida a kan lan azzamak shariya, lan litta'bidi, in an ce lan a wurinsu to fa abun nan har abada ne. Kamar yanzu in ce da kai a larabci, lan tadkhula baiti, ba za ka taba shiga gidana ba, kawai da na kawo lan din nan yana nufin har abada. Ko kuma in ce lan ukallimaka, ba zan taba yi maka magana ba, kenan har abada tunda na kawo lan. Amma in ce in nace lan zai iya yiwa in yi, ko ba ka bane? To sai suka ce da Allah ya ce lan tarani, to kenan ba za a ga Allah a nan duniya ba, kuma ba za a ganci ba a lahira ba. To wannan na farko ka'idar cewa lan tufidu ta'bid, cewa in an kawo lan tana nufin har abada ne, wannan fihi ma fihi min al maqal. Akwai maganganun malamai akai, da yawa yawan malamai sun ce bai yi daidai ba, zai iya yiwa ta fa'idantar da har abada a wani wuri, amma a wani wuri ba za ta fa'idantar da har abada din ba, tunda a cikin alqur'ani an yi amfani da lan din kuma ba tana nufin har abada ba. Kenan anan gurin ya za mu fassara ayar lan tarani, sai dai mu ce lan tarani fi dunya, ba za ka taba gani na a duniya ba, tunda dama akwai ka'ida cewa din ba za a ga Allah a duniya ba, amma a lahira za a ga Allah. Za mu zo mu yi bayanin yaya za a ga Allah a lahira insha Allah. Ko kuma ka ce lan tarani fil hal, ai ma'anar ayar ya kai Musa ba za ka taba gani na a yanzu dai a wannan hali din ba zai yiwu ba. Duk da kuma cewa an yi amfani da lan, saboda akwai wani wuri kamar yadda zuciyar surar Al-Baqara Allah ya ce wallan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim, ana magana akan Yahudawa cewa ba za su taba burin mutuwa ba. Wallan yatamannahu, ba za su taba yin buri ba. Kaga yanzu anan gurin in ka fassara lan litabin litabit, mana har abada kenan ba za su taba yin burin mutuwa ba. To kuma sai aka samu wata aya din a cikin alqur'ani da Allah ya bayani cikin suratul zukhruf, cewa suna cewa ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, sai gashi kuma suna cewa ya malik, maliku mala'ikan da yake gadin wutar jahannama kenan malam, sai gashi yau sun shiga cikin wuta da suka sha wuta, suna cewa ya malik, ya kai maliku liyaqdi alaina rabbuka, ce ya kace ubangijin kai kashe mu huta, yau mutuwa muke nema. To amma kuma a can kaji an ce wallan yatamannahu, ba za su taba yin burin sa ba, ashe kenan lan din ba ta nuni na har abada, tunda gashi yanzu sun zo sun yi buri. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, kaga shi ma dai ya buƙaci ya mutu din, tunda la yakunu turaban illa ba'da al-maut, ba zai zama turbaya ba sai bayan ya mutu. Ai ya laitaha kanat al-qadiya, ka gani, ya laitaha kanat al-qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma ha huna hamim. Har zuwa ƙarshe. To kenan da ya ku ƴan uwana, wannan aya ba za ta zama hujja ba akan cewa ba za a ga Allah ba. To me ye dalilin cewa lalle za a ga Allah? Eh, ƙwarai za a ga Allah. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisi ingantacce da sauran kutubu sitta ko kutubu sunna, cewa innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Allah yace za ku ga ubangijinku, lalle ku mu'minai ane muku albishir, za ku ga Allah ranar tashi alkiyama ayanan kiru da muzu ganin annabin tsohuwa dalla dalla filla filla, ko turareniya ba za ku yi ba wajen ganin Allah, kamar yanda idan kun zo ganin wata daren haskensa yana 13 14 15 yana tsakiyar sama, kuna turareniya wajen ganin wata ba kwa yi. To kamar yanda ba kwa turareniya, haka za ku ga Allah. Ba wai ana cewa kamar yanda kuka ga girman wata haka za ku ga girman Allah ba, ba haka ake so a ce ba. Ba wai ana kamanta wata da Allah ba ne, a'a, ana kamanta yanayin ganin da kuka yi wa wata, ba ku yi turareniya ba. To haka kuma insha Allah ba za ku ture junanku wajen ganin Allah ba, tabaraka wa ta'ala. Kuma ya inganta cikin hadisi tabbatacce cewa kowa zai ga Allah, dan aljanna za su ga Allah, amma fa banda wanda baya sallar la'asar a cikin jami'i, banda wanda yake barin la'asar tana kubuce masa, shi kan bai zai ga Allah ba ranar tashi alkiyama. Wannan hadisi ya inganta akan haka. Idan yan aljanna sun shiga aljanna, bayan sun shiga ni'imar aljanna, babbar abin da za su yi burin su same shi shine za su yi sha'awar su so ina ma da sun ga Allah. Ka duba malam, bayan dadin aljanna amma suna neman wani dadin daban kuma shine dadin ganin Allah. Ashe Annabi Musa lalle kam ba laifi yayi ba da yace yana so ya ga Allah, saboda wannan idaniyar za ta yi sha'awar ina ma ta ga ubangijinta, saboda ana ta maka bayanin ubangiji tunaninka ya wuce yanda diyyati yake, ma'ana tunaninka bai kai yanda Allah yake ba tabaraka wa ta'ala. To amma a kiyama yan aljanna babban abin da za su burata shine za su zo su ce sun ga Allah. To shine Allah zai musu alƙawari yace zai zo su ganshi a gidan aljanna, kuma zai zo a ganshi. Idan ya zo aka ganshi, Allah ubangiji ya samu cikin masu ganin shi, to dadi ya gaba karewa, dadi ya kare, an kai iyaka, babu dadin da ya kai ganin Allah. So sai ce tamannau, ku yi buri mai kuke so. To dan aljanna sun samu komai a lokacin, ba abin da suka rasa. Sai ce ya ubangiji, kurin abin da muke so ka bamu yardarka, ka bamu yardarka, mana ka ce mana duk abin da muka yi ka yadda da mu. Sai Allah ya ce na ba ku yadda ta, ku je ku yi abin da kuka ga dama na amince muku. Hayatun bila maut, rayuwa babu mutuwa. A nan duniya ne kana tunanin ƙarshen tika tika tik, ko ba ka bane ƙarshen alewa ƙasa, amma a lahira malam babu mutuwa, ba mutuwa, haka za a yi ta rayuwa. In ta kuskure ka fada wuta, haka dai za a yi ta rayuwan ba mutuwa. In kuma aka dace aka samu aljanna, to kuma dai haka dai za a yi ta zama kuma ba mutuwa, sai jin daɗi da morewa da shakatawa. To kaga ashe ana ganin Allah. Wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira, wasu fuskokin ranar tashi alkiyama suna cikin ni'ima, kuma za su ga ubangijinsu, in ji Allah. Kenan Qur'ani ma ya tabbatar da cewa za a ga Allah. Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, malamai suka ce al husna hiya al janna wa ziyada ru'yatullah, walla lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yaraqahu wujuhahum qatarun wala dhilla, wadanda suka kyautata aiki an yi musu alƙawarin gidan aljanna, wa ziyada za kuma su ga Allah. Shikenan zance ya kare, ashe za a ga Allah. Malamai suka ce wanda yace ba za a ga Allah ba, to shine ko bai zai ga Allah ba tabaraka wa ta'ala. تمي فارمالا
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
نعم Allah madaukin sarki kuma sai dawo yake cewa qala ya Musa, ya kai Musa, inni safaituka ala nnas, ni na zabe ka akan mutane, na fifita ka akan mutane, ikhtartuka ala nnas. A kira'ar Ibn Kathir da Abu Amr, inniya maimakon inni bi fathil ya'i kenan, na zaɓe ka ya kai Musa bi risalati, na baka aike na. Mutanen Hijaz sun karanta bi risalati ba bi risalati ba, kira'ar mutanen Hijaz bi risalati. To me bambancin risalati da risalati? Risalati da saƙonni na da yawa, risalati da saƙona guda ɗaya, ala tauhid kenan. Wa bi kalami, na zabe ka kai ne annabi zan aiko ka da sako, wa bi kalami kuma na zabe ka nayi magana da kai, dan zabi ne. A can Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima, lalle kam Allah yayi magana da annabi Musa magana, yanda zaka zo kai magana da dan uwanka haka annabi Musa yayi magana da Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tafinta wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik ubangijin sa ya masa magana yanzu wanda Allah yayi magana da shi mallan Allah bai zabe shi ba to shine Allah yace da shi ya kai Musa mun zabe ka mun baka manzanci kuma har ma mun yi magana da kai ka samu daraja ka samu matsayi fa khud ma ataituka to ka riki abin da na baka na wa'azi na annabta da manzanci da tauhidi wa kum minash shakirin kuma ka zamanto cikin masu godewa Allah shakirina lillahi ala ni'amihi masu yi wa Allah godiya akan ni'imomin da Allah ya musu malam wannan annabi Musa din fa shine daga shi sai annabi Isa sai annabi Muhammad shine wanda wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi mafarki da yayi mafarki sai ga an nuna masa wani annabi yazo ya kare wa'azin sa mutun ɗaya ne a bayan shi duk da'awa da karatun da yayi mutun ɗaya ne imani da shi a cikin mutanen sa wani annabin mutun biyu ne kawai a bayan sa wan nabiyyu walaysa ma'ahu rajulun ko walaysa ma'ahu ahadun wani annabin ba kowa a bayan sa ba wanda ya bi shi ya kare shi wa'azin sa mutanen sun butulci sun kafirce masa sun ce babu su babu shi hayhata hayhata haka kuma ya koma ga Allah haka Allah ya nuna manzo Allah wannan annabin gashi shi kadai yana tafiya ba kowa a bayan shi yace sai ga wani annabin na ganshi da mutane jama'a 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 iya gani yace na gan sun yi munyi 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 sun yi baki saboda yawa kasan in yawa yayi yawa sai dai kaga baki duku kawai sai annabi yace sai nayi burin ina ma a ce mutane na ne sai mala'ika yace da ni a'a wannan annabi Musa kenan da mutanen sa a'a annabi Musa ne da mutanen sa annabi Musa yake da wannan jama'ar ai lalle yana da mutane amma fa ya sha wahala da jama'ar sa yace sai ga wani annabi jama'a ta ninka ninki ninki double na wannan annabi Musa din annabi Muhammad yace ina jiran in ji a ce waye sai mala'ika yace da ni ai wannan kai ne da mutanen ka hada Muhammadun wa qaumuhu wannan shine Muhammad da mutanen sa to ina wanda suke kokarin su kori mutane daga bin annabi Muhammad kuma a tare da su akwai 70,000 mutum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma direct entry ba remedial kawai wucewa za su shiga to wannan shine wannan Musa din da ake ba mu labari to me ya faru mala
wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan likulli shay'in fakhudha biquwwah
na'am
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ
shine sai Allah yake cewa wa katabna lahu fil alwah lalle mun rubuta wa annabi Musa a cikin allunan sa al alwahu jam'i ne na al lawhu shine allo ashe ita a taura din nan alluna 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 ne kuma malam wani abun mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a taura din nan Allah da hannunsa ya rubuta ta tabaraka wa ta'ala shi sa yace wa kataba at-taurata bi yadihi wa garasa shajaratu tuba bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta at-taura yace Allah ya rubuta at-taura da hannunsa kamar yadda wannan bishiya ta tuba wata bishiya ne a gidan aljanna mai suna tuba Allah da kansa idasa ta a gidan aljanna la ilaha illallah annabi Musa ya samu girma annabi Musa ya samu matsayi Allah ya ce wa katabna lahu fil alwah muka rubuta wa annabi Musa a cikin allunan at-taura min kulli shay dukkan abin da ka sani mimma umiru bihi wa nuhu anhu cikin abu na umarni da hani min kulli shay din nan duk umarni da hani mun rubuta masa sannan wa mau'idatan kuma mun yi masa wa'azi akwai wa'azi a cikin at-taura abinda ake nufi da mau'ida shine at-tazkiratu wat-tahdhiri mimma yukhafu aqibatuhu a fadakar a jakunne dangane da abinda ake jin tsoron karshen sa to a cikin at-taura akwai wa'azi a cikin at-taura akwai bayanin halal da haram kuma kamar yadda akwai bayani akan aqida wa tafsilan li kulli shay Allah yace kuma mun yi bayani dalla dalla akan komai tibyanan li kulli shay'in min al-amri wan nahyi bayani dalla dalla akan duk abin da ya shafi umarni da hani wal halal wal haram da kuma bayani akan halal da haram wal hudud wal ahkam da dokoki da hukunce hukunce fa khudha bi quwwatin ya kai Musa kariki wannan at-taura bi jiddin wa ijtihadin da kokari da ijtihadi da himma bi quwwatil qalbi wa sihhatil azima azima da karfin zuciya da kakkarfan niyya da gaskatacciyar niyya kada ka yadda ka karbi wannan littafi na at-taura da raunananniyar niyya wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutananka su riki fadakarwa bi ahsaniha halal da haram din ta shine bi ahsaniha yuhillu halalaha wa yuharrimu haramaha su halalta abin da yazo na halal a at-taura kada su canja su haramta abin da yazo na haram a at-taura kada su canja wa yatadabbaru amsalaha wa ya'malu bi muhkamiha wa yaqifu inda mutashabihiha su yi aiki da halal da haram sannan kuma su yi lura dangane da misalai da Allah ya tabugawa a ciki sannan su yi aiki da hukunce hukunce sannan duk abin da ya rikitar da su kuma su tsaya su yi tambaya annabi Musa mutum ne mai gaskiya mai riko da gaskiya ko mai riko da littafin sa to amma Allah ya umarce shi ya dade riko da karfi da wannan littafi din sa'urikum daral fasiqin Allah ya ce da sannu zan ainihin nuna muku gidan ku fasikai wanda suka fandare suka kisu bi wannan at-taura din suka yi mata karantsaye suka yi fada da kai suka yi fada da littafin ka suka yi fada da wannan wa'azuzzuka da suka zo a cikin wannan at-taura to da sannu zan nuna muku gidajen su kuma haka din Allah ya nuna musu shine wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to bayan nan kuma sai Allah ya ce me
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
سألا يتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق da sannu zan hana waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba zan kautar da su daga fahimtar ayoyina shine sa asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq masu girman kai masu nuna dagawa alladhina yatajabbaruna ala ibadi masu yin jabberanci akan bayina wa yuharibuna awliyai suna yaƙar waliyaina zan kautar da su da gane ayoyin hatta la yu'minu bi ba za su yi imani da ni ba sa'asrifu anhum fahma hadhihi al-ayat ba za su gane waɗannan ayoyi ba, ai ta bayani ba za su gane ba. Wa in yaraw kulli ayatin la yu'minu biha, duk wata aya da za su gani, duk wata mu'jiza da za su gani, duk wani bayani da za su gani, ba za su yi imani da shi ba. Wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila, koda ko za su ga hanya ta shari'a, wallahi ba za su rike wannan hanya din ta shari'a ba. A kira'ar Hamza wal Kisa'i, wa in yaraw sabilar rashdi, ar-rashdi a maimakon ar-rushdi, koda za su ga hanya wato ta shari'a, to ba za su yi imani ba. Kuma wannan luga ne guda biyu, ko kace ar-rushdi ko kace ar-rashdi, kamar yadda ake cewa as-suqum da kuma as-saqam, kamar yadda ake cewa al-bukhl da al-bakhl, kamar yadda ake cewa al-huzn da al-azan, duk abu guda ne, luga ne guda biyu. La yattakhiduhu sabilan, yani la yattakhiduhu li anfusihim sabila, hanyar kwarai za su ganta amma wala ba za su dauke ta a matsayin shari'a ba. Wa in yaraw sabilal ghayy, idan sun ga hanya ta bata, shine sabilud dalala, tariqud dalal, hanyar bata, yattakhiduhu sabila, hanyar bata sai su dauke ta ita ce hanya ta shari'a. Kaga sun yi reversing case din, hanyar shari'a sun ki su dauka, hanyar bata sun dauka sun ce ita suke so. Subhanallah. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, Allah ya ce wannan ya faru ne saboda sun karyata ayoyinmu. Wa kanu anha ghafilin, kuma suka zamanto rabkanannu, gafararru, gafalallu, ani tafkiri fiha wal itti'ad biha ghafilin sahim, ba sa ma tunani akan ayoyin Allah, kuma ba sa ma daukan izini akan ayoyin Allah. In an yi musu wazi ba su ma damu ba, kaman ba da su ake ba, sun rude, sun shiga rudu, amma ba su san su rudaddu bane, kuma gani suke yi masu shari'an nan su ne rudaddu. To wannan ayar abinda suke nuna mana, kamar yadda Allah ya gadarwa banu Isra'ila suka gamu da wannan masifa, to har yanzu mutumin da yake yana ƙaryata addini, baya goyen bayan addini, yana fada da addini, to zai je lokacin da Allah zai toshe zuciyarsa, gaskiyar gata zai ganta, amma wallahi sai ta fada da ita. Amma idan aka kawo masa ƙarya sai ya dauka, kamar yadda da yawa yanzu cikin yan bokon mu marasa addini an sa musu kiyayya da gaba da addini. Kaga mutum musulmi da sunan musulunci amma baya son labarin musulunci, kana masa magana addini, no ka da Allah ka abin nan, kuje masallaci, kuje ku yi ta karatun, kuje ku yi ta karatu ustaz, kuje ku yi karatu ustaz, kuje ku yi ta karatun ku, kaje wannan kuje ku yi ta karatun ku, saboda shi it's not his business, addini ba business din sa bane. No kaga addini just addini ra'ayi ne, kaga zaka yi just sai kai addinin ka, je kai kawai. Ya riga ya gama wanke kwakwalwarsa, gani yake yi, kai din wawa ne, kai kana ganin sa wawa, shi ma yana ganin ka wawa, to waye wawan gaske? Shi ne wawa da bashi da addini. Ai iya gaja, maloho, da balo, shi ne wanda bashi da addini, wanda bai san addini ba, bai da addini yake fada da addini. In ka zo kansa ka shafa fatiya kurin, ka gama samun wawa, kai ribas shikenan. To kuyi nesa da fada da Allah, kuyi nesa da fada da addini, kuyi nesa da yakar masu addini, kuyi nesa da yi wa addini zagon ƙasa. Ana nan yanzu so ake wai sai an cire mutane wai kishin addini, no makarantun nan da ake wai wa'azi ma yanzu da ake wai wa'azi sai an yi lasin, so ake wai yanzu wa'azi wai sai an maka lasin, sai ka je an yanka maka lasin, ka yi rijista, sannan ka je. Kamar yadda a wasu kasashe masallaci, idan za ka rinka zuwa wannan masallaci sai fa an maka rijista, kai da kati ake shiga, wallahi kofar masallacin alfa take dama, kana zuwa in ka zura mata kati dama yiwa registered, sai ta bude maka sai ka shiga. Yanzu akwai kidahumai rudaddu da suke tunanin a irin wannan kasa za su tabbaka wannan, sai za ku sha mamaki, ko mu ko ku, kwarai da gaske. Ai ba mu da amfani a Najeriya an bambauta Allah ba, saboda talauci ya gama cinye mu kakat, ba abin da ya saura to gwanda ma mutum ya mutu akan hanyar Allah wa aziza ahana sai wanda aka ga dama malamai ƴaƴan kaji na gindin gwamnati wadanda ake watsa musu da sun yi kuka kyakyar 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 a watsa musu cak 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 in sun cinye sai su yi shiru to waɗannan su ne za a ba wa lasisi malamin da kuma yake zaune malamin Allah yake gaya mutane gaskiya shi kuma ko dai a boye shi ko a rufe shi ko a hana shi magana in kuma yace za a yi magana a yi maganinsa duk wannan ajandar akwai akwai ma masu tunanin ma za a hana kiran sallah a wasu wurare ina kamar yadda yanzu nan a Abuja akwai irin da ba a kiran sallah a yanzu din nan akwai unguwannin da wallahi ba a kiran sallah ƙarya ladan yake zai daga lasfika kira kana kira sai kotu wallahi a nan Abuja a Najeriya kuma ku tambayi yan Abujan ku masu zuwa za su gaya muku ni na je ne na kwana a watan guwa shiru shiru ina jiran asuba a kira sallah nake cewa abokin kwana nace yaya yace ah karamuka Allah ai nan ai hakuri zaka ai nan ba a kira ai nace ba a kira nace to baran hada jakata Allah raba mu da wurin da ba a kira sallah kuwa wai ka san me wai ai wai is the servants eh disturbing din ya kawai cikin dare wani zai tashi yana ihu yana ihu yana disturbing mutane suna bacci mutane suna rest yayi abin nan yayi zo yi musu kiran sallah duk akwai wannan tunanin ka duba mu malam har nan kasan nan ba a hana su yin addini su ba abinda aka hana su komai suna yi cikin yanci amma kai wannan wa'azin da zaka yi ka bauta wa Allah ka mutu ka shiga aljanna shine ba sa so a wayar wa mutane kai a gaya musu gaskiya ba sa so so suke su mai da mutane bayi su bautar da su abinda suka ga dama za su yi duk in sun ce mutane ku gabar ku tafi huta mutane su gabar su tafi huta in sun ce ku dawo haka za a mai da mutane kamar dabbobi yanda suka ga dama za su sarrafa su kuma alqur'ani kuma ya ba wa mutane wato freedom da yanci to wannan qur'ani shine ake so a raba mutane da shi kuma wannan da'awar ta sunna ita ake so a raba mutane da shi da ita amma dai muna nan muna ta addu'a kuma muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala mun san cewa gaskiya ita ce mai nasara ai yanzu nan tunda muka zo muna ta karanta kisan fir'auna akwai wani azzalimin da ya kai fir'auna zalunci to ga fir'auna jiya ya ci kasa Allah ya kifar da shi akwai wani karamin fir'auna wani dan giya da ya isa ya zo ya ce wai zai hana addini wai saboda an rena mutane wayo yanzu a Najeriya wai kai wani wai ya sha giya ya koshi kullum wai ya fito ya ce mutane wai a daina haihuwa kai dan Allah ka ji kaji bayan sun gadan mana da fada da yaƙe-yaƙe a kashe wannan arewa duk ta ƙare tattalin arzikin arewa ya kwanta abincin arewa ya kwanta kasuwancin arewa ya kanta bankunan arewa sun karye yan kasuwan arewa sun gama karyewa talauci ya riga yayi maraba da arewa ya rungume mu mun rungume shi daga mu da shi sai mutuwa in ba sa'a ba bayan an gama wannan an gama karya mu to kuma wai wai yanzu ana so a kawo mana wai ka'idar wai gaskiya ya kamata mu daina wai haihuwa to an ce muku arzikin da muke da shi a Najeriya bai ishe mu bane wallahi gafiyoyi ne muke da su da beraye matsiyata su suke ɗeba kuɗin amma ba wai yawan mu ne yasa wai dukiyar bata ishe mu ba Najeriya ba abin da bamu da shi kai a gaya mana wace ƙasa ce tafi mu arziki a duniya a fito a faɗe ta wacce ce wannan ƙasar komai muna da shi Najeriya ita ce ƙasar da duk abin da ka shuka zai yi komai ne in ka shuka muna da kasar da za ta yi muna da jihohin da gaba ɗaya akan gishiri suke zaune malam jihohi ne gishiri ne kawai a ƙasa muna da jihohin da gaba ɗaya a arewa ba wai a kudu ba a arewa muna da jihohin da wallahi gol-gol ne da zinari da azurfa suke a ciki akwai inda fetur ne kurun man fetur ne yake kwance kai hatta man fetur ɗin nan na Niger da aka ce sun buɗe yanzu mun fara oda duba fa wai Najeriya uwa babba ta ji kunya yanzu Najeriya take zuwa take siyo mai a Niger wanda man ma masu bincike suka ce man Najeriya ne ya dan kwanta haka ya karkata ya je ya shiga Niger din suka je suka bude kamfani saboda ku ba ku da fikira ba ku da tunani da za ku yi fetur din da ake ta rikici a kansa za a raba Najeriya za a kasata za a yi waye za a yi waye za a yi waye gashi nan duk muna da shi amma bamu da masu tonansa muna da ɗayan lika fosta ƙwarai da gaske Allah ya gyara mana Allah ya mana afuwa idan sun ga hanyar shari'a ba sa bi in sun ga hanyar bata ita suke bi kun ga wato akwai ciwo da damuwa a cikin wannan zuciyar, kuma lokaci yayi da musulmi ya kamata ya zama wayayye, kai ya zama rudade, ya kamata ku fahimci wannan kyakkyawan fahimta. Kuma ba ku da wani addini da ya kamata ku rike ku yi shi sau da kafa, ba abin da zai raba ku da shi sai mutuwa, sai addinin musulunci. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, sun karyata ayoyinmu sai Allah ya gadan musu da wannan. Wa kanu anha ghafilin, kuma suka zamanto gafalallu rafkanannu dangane da ayoyinmu. Muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya, Allah ya rufa mana asiri, kuma Allah ya ɗaukaka musulunci akan dukkan wani zalunci da barna, kuma duk wanda yake so ya danne mu Allah ka danne shi. Ya Allah, duk wanda ya hau mulki da niyyar ya danne mu, ya jefa mu talauci. Akwai wanda aka yi masa magana ya ce wallahi ‘yan arewa sai ya mai da su mahauta, masu tura wulbairo, masu shara, masu bayan fulawa, masu yanka rake, masu faskare, masu tonan rami, masu yashe kwata. Ya ce wallahi ‘yan arewa sai ya mai da su haka, kuma shugaba ne cikin shugabannin ƙasar nan, kuma yana nan yanzu da shi ake damawa. Ƙararre faɗa. Yanzu a jarida kwanan nan nake karantawa internet, wani dan uwa ya turo a jarida ma na gani da ido na Daily Trust. Yanzu an mika, ana kokarin a mika wa majalisa, ko ma an mika mata cewa yanzu man da ake sayar mana a arewa ana so ya fitsa da akan na ƴan kudu. Su ƴan kudu za su saye shi da arha, tunda ubansu ne shugaban kasan. Mu kuma tunda mu ƴan kotona ne, bare ne, daga kamaru muka taho, ko daga chadi, ko kuli kulin kubra aka yi aka je homu, Allahu alam, mu kuma za a rinka sayar mana shi da tsada. Kuma ƴan majalisa suna nan, za a mika musu mushin din, kuma in ba sa aka yi ba wallahi za su rattaba ni su ce eh ayi din. A kudu ka je ka saye shi naira 90, a nan arewa ka saye shi 200, zai iya yiwa. Waɗannan mutanen ba abin da ba za su yi ba, sai dai kurin Allah kiyaye mu da sharrin su. Iya kuli Allah rahman, bari mu dan dakata nan sai gobe ka zo da wuri. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مالان الله يبارك لدا كافو من فارا كارنت تامبوي كوميتي ان حزب سنا سنار دا ماسو زوا دا موتوچي مسامن وينده سكي زاما ا cikin motocin su da su yi hakuri su ba su haɗin kai su riƙa rufe motocin suna shigowa cikin jama'a suna zama, saboda tsaro na lafiya da dukiyoyin duka jama'an da suka taru nan. Sanarwa ta biyu kuma shine akwai cassette wanda ƴan agaji suke zagawa da shi a cikin jama'a suna saidawa. Cassette ɗin yana da taken kudubobi guda 50 na shi wannan malaminmu Sheikh Abdullah Usman tare da Sheikh Aliyu Yunus limamin masallacin Usman bin Affan a gadon Kaya. Waɗannan kutubobi guda 50 an yi su da Larabci da kuma harshen Hausa, saboda haka suna da muhimmanci kwarai. Mutane, yana da kyau duk wanda yake da hali ya kokari ya sai guda ɗaya. Ana saida su akan naira 200. Idan kuma bayan an tashi anan mutum ya bukata, zai iya samun Abdurrahman Muhammad Kala ko ɗan'uwa Malasan Abdul, to Malasan Muazzin ko Usman Buba, duk wanda aka samu za a iya samun kasafi a hannunsu. Mai tambaya ta farko yana son ƙarin bayani ne game da irin magiya da ake yi, ko kuma magiya da yake yawan yana cewa dan annabi a yi masa kaza, to an ce masa irin wannan abun ba shi da kyau, yana neman ƙarin bayani abun mana.
To abinda malamai suka ce, idan rantsuwa mutum zai yi zai ce dan Allah, idan magiya mutum zai yi sai ce dan darajar annabi. An gane? Sai ya ce dan darajar annabi, dan darajar annabi din ta cancanta a yi maka abu don ita. Kun fahimci wannan? Haka yi kamata ya faɗa, haka malamai suka faɗa, Allah musu rahama.
Shi kuma wannan sallah yake yi da riga ƙarama, wanda in yayi sujada wani sashi na gadon bayan sa yana fitowa mai matsayin sallah shi.
To gaskiya ya aikata abin da ba a so. Ya aikata abin da ba a so. Irin samari matasa masu sa kananan riguna kamar za su je kashe gobara. Ya kamata su ji tsoron Allah. Ku sa riguna manya. Ko da shirt din ne ba laifi bane idan ka saka shirt. An gani da saka shirt amma dai ta rufe tsiraicin ka. Ka saka jeans amma ya rufe tsiraicin ka kuma amma kai ya wuce idan sawu. Yayi daidai baka saba wa Allah ba. To amma rikicin da ake da ku shine ku sa shirt din matsatsiya, ku yi rukuyi ana ganin duwawun ku a waje. Wai gayu ba su zama gayu ba sai dai da duwawu a waje. Wai yanzu abinda ake kira. Da haka wannan haramun ne. Ba daidai bane. Kuma in ya yawaita zai iya lalata maka sallah saboda ana ganin tsiraicin ka. Yanzu ma ba za mu ce sallar ka ta baci ba tunda ba duka ne ya bayyana gaba ɗaya ba. Amma dai ka aikata abin da yake bai halatta ba. Allah kiyaye.
Wannan kuma yana neman ƙarin bayani ne game da yadda ake yin kabbaran. Domin ya ga waɗansu suna ɗaga hannunsu daidai kafaɗansu, wasu kuma daidai kunnuwa. Wanne ne yake?
To ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ana yin ta kamar haka sau uku. Ku kalle ni nan. Na farko ko ka ce Allahu akbar, kun ga hannuna yana saitin kunni na haka. Allahu akbar, ko da ba wai sai kai haka ba, in kai haka ma amma ya zama inda za a auna hannu ya zama saitin kunni ɗaya kenan. Allahu akbar, kuma haka ake yi, ba wai dunkule hannu ake yi ba. A Allahu akbar ba kuma haka ake yi ba. Kar wani ya dankwalo. Kun ga ɗaya saitin kunni ku? Allahu akbar. Sannan kuma akwai wanda ake yi saitin kirji, saitin kafada, ka I'm sorry, saitin kafada. Allahu akbar, Allahu akbar, kun gani? Ko kuma Allahu akbar ya halatta? Allahu akbar ko kuma Allahu akbar, saitin kafada ko saitin kunni. Duk wanda mutum yayi a cikin wannan yayi daidai. Kuma akwai riwaya Annabi yayi kamar yadda hadisi yazo ingantacce cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Sannan ita kabbara kana da dama kamar haka. Ka iya cewa mana kai kabbara sannan ka daga hannu Allahu akbaru, sai kai haka, sai da kai kabbara sannan ka daga hannu. Zan maimaita yanzu nazo na gama kadikamaci sala, kadikamaci sala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, shikenan sai in ce Allahu akbar. Kun ga sai da ne kabbara an daga hannu ya halatta kai wannan. Na biyu kuma ya halatta ka ce Allahu akbar. Kaga ina cewa Allahu akbar da kabbara ta da daga hannun a tare, an fahimci wannan? Shine nau'i na biyu. To akwai na uku. Na uku kuma shine Allahu akbar, sai da na daga hannun sai ne kabbar. Zan maimaita Allahu akbar. To duk wanda kai yayi, ko dai kai kabbara sai ka daga hannu, ko kuma ka daga hannu tare da kabbara, ko kuma ka daga hannun sannan sai kai kabbara, in kai wannan dai ya halatta.
Na'am. Mai tambaya na gaba kuma yace mallam ina tambaya ne akan hadisin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalban wala surat. Yace me ingancin hadisin? Sannan kuma idan mutum yayi sallah, ina sallan wanda yayi sallah a gidan ya kwana?
To ya tabbata hadisi ne ingantacce, babu wani kura a kansa, ya tabbata sahihin hadisi ne. Fassara hadisin shine mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko akwai hoto. Duk mutumin da ya ajiye kare a gidansa to ya sani cewa gidansa kan babu shi ba mala'ikar rahama, kuma ko mutuwa yayi mala'ikar rahama bai zai shiga gidan ba. Wannan ɗaya kenan daga illolin kiwon kare. Wasu suna ganin burgewa ne. Akwai wanda ya je siyo kasar Turawa, ya je siyo kare ɗaya miliyan uku, ya gina masa ɗaki, ya kashe masa kuɗi da gadonsa. Gadonsa ya fi naka wallahi da shimfiɗinsa, dan akan auduga da soso mai lafiya yake kwanciya, kuma kwanon da karen yake cin abinci ya fi ƙarfin ka kai da kai da matarka. kana ga dara wai kai ambo ne wallahi ya funaka kuma karan da bai wuce barawo in yazo ya sita shi da bindiga ai harbe shi ba iyakacin abin da zai karan haushi shikenan to mala'ikar rahama ku ji da kyau da babban baki da wasali duk gidan da yake akwai kari a ciki to mala'ikar rahama bai shiga to bayan shi kuma hoto duk wanda ya lika hoto a gidansa kuma hoton nan ko nawayi ko hoton shehi wani ne ko akara makalla wani ne ko mun ustazancin malamin ko mun sunnansa ba sunna ba ko kasa yake ci dan sunna in ka lika hotonsa mala'ikar rahama bai shiga ba shikenan sai ka zaba kare ko mala'ikar rahama hoto ko mala'ikar rahama to shi yasa malamai suka ce wanda ma yake ganin zai ajiye hoto to ya nade shi ya sa shi a cikin album shine dan dama dama a cikin album tunda a koye yake ba yana ba za su iya shiga hadisi ingantacce yake babu kura a kansa me hukuncin wanda ya kwana a gidan ba komai a kansa ya kwana a gurin da aka yi abin da yake haramun ne ko yi sallah haramun ne yin sallah ana kallon hoto amma sallar sa tayi tunda ba hoton ya bauta mawa ba amma ya aikata haramun to me abin yi shikenan sai ku raba gidajen ku da hotuna musamman masu lika hotunan yan siyasa kai ba baka naira 5 ba kana tallan hoton wani yana can Abuja kai kana nan kana fama da masarar da zaka ci maka lika hotonsa kuma ba komai zai ma ba me yasa shari'a ta hana lika hoto saboda hoto shine asalin bautar gunki hakuri fa za ku yi karatuwa ka yake wata ran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an saki wani hukuncin kuma kowa sai lagos ya shiru wannan kuma shine gaskiya in mutun ya ga zai register ya gyara alhamdulillah ba za ka gyara ba Allah zai kawo masu gyara yayanka za su gyara ko kuma idan ka je akwai mala'iku masu gyara sai a kokari a gyara Allah ce mai ke mu
wannan tambayan yace mallam shin mutun zai iya yin mafarki ya ga ubangijinsa kuma sun yi magana
eh malamai sun yi sabani akan wannan matsala din wasu da yawa sun ce ba zai yi ba wasu kuma sun ce zai iya yi wa kwanan nan ma a Kano muna ta yana cikin bahasi ko bincike da na bawa dalibai dangane da yiwuwar mutum ya mafarki ya ga Allah din zai iya yiwa ya ganshi ko ba zai iya yiwa ya ganshi ba akwai maganganun malamai akan wannan wasu suna cewa zai iya yiwa a ganshi wasu kuma suka cewa ba zai iya yiwa a ganshi ba to wannan sune maganganun guda biyu amma har yanzu ban kai ga wacce magana ce tafi inganci ba wacce magana ce tafi kwari insha Allah watakila kafin na tafi anan na gama binciken na kai gare shi sai in gaya muku wacce ce tafi inganci wallahu alam shikenan to sai adoyi
wannan yace mallan ina so ka taimaka mini da addu'a domin na kasance cikin wani bala'i na saba wa ubangiji amma kuma sai na yi kokarin in daina aikata hakan daga baya kuma sai in sake tsinta kaina ina mai aikatawa saboda haka ina so da mallan da duk wani musulmi da yake nan wurin a cikin wannan watan su taya ni da addu'a ina kuma neman mallan ya bani shawara game da yadda zan yi in fita daga cikin wannan bayan shi akwai mutane da yawa da suka rubuto takardun addu'o'i musamman waɗanda suka fara yin jarabawa da cewa mallan da sauran mutane duk su sa su a addu'a wannan watan
to shi wannan bawan Allah da ya faɗi wannan abu ne ina baka shawara ka zo ka same ni sai mu yi ta keke da keke da kai yawwa ko ba ka bane dan in ji yaya abin yake ka san akwai mutumin da yana cikin abu ba daure shi akai ba ba mari aka daura masa ba shi da kansa ne in ya daina ya daina sai kuma ya yi sha'awar ya koma abin sai ya koma kuma yazo ya sa ku yi ta addu'a kuma ya ki ya bari sai ka zo ka mun bayanin ciwon ko matsalar sai in baka shawara zai fi sauki insha Allah ta'ala amma yanzu zamu yi maka addu'a mu ma zamu yi kanmu addu'a amma shawarar ba anan zan baka ita ba dan ban san meye matsalar ba yawwa ba mamaki zina yake yi in ya tuba sai ya tuban dan muzuru kuma amma bai rabu da matan ba bai rabu da alaka da matan ba kuma sai ya dada komawa kuma kunan da yake kuna da bakin addu'a sai ya rubuto muku takarda ku yi masa addu'a saboda yana son addu'a da haka ka zo ka same ni sai mu yi ta keke da keke da kai in baka shawara watakila mu amfana da juna wanda duk suka rubuto takardu da wanda basu rubuto ba muna fatan Allah ya biya kowa bukatar sa. Ya Allah duk wanda yazo wannan guri Allah ka biya masa bukatar shi. Allah ka amfanar da mu da abin da muke ji. Ka raba mu da kurakurai da laifufukan da muke aikatawa. Ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan kasa ta mu. Ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah da takawa. Ya Allah ka raba mu da damuwa. Ya Allah ka raba mu da bacin rai. Ya Allah ka raba mu da bakin ciki. Ya Allah ka ba mu damana mai albarka. Dattawan cikin mu ya Allah ka albarkaci rayuwar su. Samarin cikin mu ma ka albarkaci rayuwar su. Dukan mu Allah ka amfanar da mu, ka jikan mu, ka jikan iyayen mu, ka jikan malaman mu. Allah ka samu gama da duniya lafiya. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي عزة الدين يا رب العالمين. اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah'a emanet olun.